إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ينقوى أن من قيسوات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke cikin garin Azare a karamar hukumar Katagum ta jihar Bauchi, majalisin da aka fi sanin sa da masallacin FMC Azare, majalisi da muke karatun sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Wannan majalisi shine na 125 a wannan yammaci na Juma'a 6 ga watan Dhulqa'ada hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1447 wadda yake daidai da 24 ga watan Afrilu na shekara ta 2026 miladiya. Idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata mun yi karatu dangane da Albay'atul Aqaba al-ula, mubaya'a da aka yi wacce aka mata lakabi da mubaya'ar Aqaba wacce take ta farko. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan mubaya'a an yi mata wannan lakabi dube da gurin da aka zauna aka yi mubaya'a ne. An zauna a gurin Al-Aqaba ne, shine ɗaya daga cikin ramuka da mahajjata suke jifa ranar sallar layya da kuma ranar 11 da 12 da 13. Ranar sallar layya kamma a iya wannan rami Al-Aqaba ake jifa, ba a yi a sauran guda biyu, amma sauran ranaku na 11 da 12 da 13 dukkan ramuka guda ukun ake jifa, ita Aqaba a kanta ake kare jifa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna shi da sahabbansa jikin wannan rami ko kusa da wannan rami da ake jifa, wanda ake kiransa Jamratul Aqaba, gurin jifa wacce aka mata kirari da gurin jifa ta Aqaba, wato wacce take mafi girma ko wacce take na nesa. To wannan mubaya'a da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka kira ta da Bay'atul Aqaba al-ula, Annabi ya karbi mubaya'a daga gurin mutane guda 12 cikin Al-Aws da kuma Al-Khazraj, wato kabilu guda 2 na mutan Madina. Mutane 2 daga kabilar Aws, mutane 10 kuma daga kabilar Khazraj sun yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abubuwa guda 6, irin mubaya'ar da mata suka yi wa manzon Allah ranar yakin fathu Makka. To bayan Annabi ya gama karɓar mubaya'ar waɗannan mutane guda 12, me ya biyo baya a wannan gabar muka tsaya a majalisin da ya gabata? To yanzu gabar da za mu tashi karatu a kanta, za mu duba mu ga abin da ya biyo bayan karɓar mubaya'a da Annabi ya yi daga gurin mutane 12 da suka taho daga garin Madina suka zo suka yi mitin tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suka yi masa mubaya'a mubaya'ar da aka kira ta da al-bai'atul aqabatul ula. To yanzu annabi ya karbi mubaya'a daga mutane 12 cikin mutan Madina, al-Aus da al-Khazraj. Al-Aus mutane biyu, wakilansu mutane biyu, al-Khazraj kuma wakilansu mutane 10. فأرسل لهم عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير العبدري وعبد الله بن أم مكتوم وهو بن خال خديجة يقرئانهم القرآن ويفقهانهم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم bayan ya tattauna da mutane 12 cikin mutan Madina, sun ya karbi mubaya'arsu, sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a kan abubuwa guda 6 kamar yadda muka yi bayani. Abu na farko, ba za su yi shirka da Allah ba ko kadan. Abu na biyu, ba za su yi sata ba. Abu na uku, ba za su yi zina ba. Abu na hudu, ba za su kashe 'ya'yansu ba. Kashe 'ya'ya yana daga cikin ɗabi'u na Larabawa ta jahiliya, musamman 'ya'ya mata. Idan aka haifa wa mutum 'ya mace, tunani zai zo masa 1-2, yana tunanin dole ya aikata 1-2 ma wannan abin da aka haifa masa mace, ko kuma ya rike ta riko wanda yake na wulakanci da tozarci da musgunawa da uzurawa, ta tsaya ta zauna kamar baiwa. Ga ta dai ya ce ta cikinsa, amma zai rike ta a matsayin kamar baiwa. Ko kuma ma kawai ya je toni rami ya burne ta kowa ma ya huta. Wannan abin da suke yi ke gabanin zuwan musulunci. To daga cikin mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba daga mutane 12 cikin mutan Madina, su ɗau alƙawarin ba za su kashe 'ya'yansu ba, sawa'un maza Allah ya azurta su da su ko kuma mata. Wannan mubaya'a ta hudu ke. Mubaya'a ta biyar, ba za su aikata alfasha ba, ba za su zo da ƙarya wacce suke ƙirƙirarta ba gaba gare su da tsakankanin ƙafafuwansu. Sannan mubaya'a ta ƙarshe, ba za su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga abin da yake kyakkyawa wadda addini ya jinjina ma wannan abun ba. To bayan annabi ya gama karɓar mubaya'ar waɗannan mutane 12, fa arsala lahum alaihi salatu wassalamu Mus'ab ibn Umair, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wa mutan Madina Mus'ab ɗan Umair al-Abdari, wanda ya fito da kabilar Banu al-Abdar, wa Abdullahi bin Ummi Maktum. Sannan kuma ya aika musu tare da Mus'ab, ya aika Abdullah bin Ummi Maktum. Kenan annabi ya aika musu mutane guda biyu, ya aika mutan Madina mutane guda biyu, bayan ya karɓi mubaya'ar mutane 12 jakadun mutan Madina, sai tura su tare da biyu daga cikin sahabbansa masana al-Qur'ani. Na farko Mus'ab bin Umair, na biyu Abdullah bin Ummi Maktum. Ya ce wa huwa bin Khali Khadija, shi Abdullah bin Ummi Maktum ɗan kawun Khadija. Khadija kuma mun san mata ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma Mus'ab bin Abdullah bin Ummi Maktum shi ne wannan makaho ɗin, makahon da baya gani, wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da suratu Abasa yana mai da martani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kansa. Abasa wata walla an ja'ahu al-a'ma, ya canja fiskarsa, ya tsine fiskarsa, ya juya baya. Me dalili? An ja'ahu al-a'ma, saboda makaho ya zo masa. Annabi kuma abin da ya sa ya haka, mutanen Makka madaukaka kamar yadda bayani ya gabata a baya, su suka zo suke tattaunawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah kuma yana ga za a yi babban kamu, matukar madaukaka cikin mutan Makka sun karɓi musulunci. Wannan zai sa a samu dandazo da adadi mai yawa na Quraisha da za su shiga musulunci a sababin waɗannan madaukakan da suka karɓi musulunci. To wannan kwadayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, yasa wannan makaho da yazo bai san me annabi yake ciki ba, na tattaunawa tunda ba gani yake ba, yake kwala kira annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta rasulullah allimni ma allamaka Allah, ya manzon Allah sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai, bai san me annabi yake. Ta Yuda yana da ido, yazo ya ga abin da annabi yake zai koma gefe ya zauna ya jira har sai annabi ya kammala abin da yake na tattaunawa da waɗannan mutane, sannan ya je fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma ba gani yake ba makaho, yana zuwa kawai abin da yake faɗi, ya rasulullah allimni ma allamaka Allah, ya manzon Allah sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai. Annabi kuma bai ji dadin haka ba, yana ga dama ce ta samu shi kuma wannan da yazo yake cewa allimni ma allamaka Allah zai katse masa, zai datse masa samun wannan damar, zai kawar masa da wannan damar da yake kwadayin dacewa da ita. Wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja fuskar sa, ya duya baya daga wannan makaho da yake kiran sa, yana cewa ya sanar da shi daga abin da Allah ya sanar da shi. To Allah kuma tunda ya san abin da ke cikin zukatun bayi, ya san waɗannan madaukaka da suka zo suke tattaunawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba alkhairi ne kawo su, kuma ba shari'a suke da nufin yi ba, shi kuma wannan makaho alkhairi ne kawo shi, shari'a yake fata. To shi yasa Allah ya saukar da sura ya nuna matsayin wannan makaho, kuma ya nuna annabinsa sallallahu alaihi wasallama abin da yayi ba haka ya kamata yayi ba. Shi yasa ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra, har zuwa karshen inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar da martani wa manzansa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. To shi wannan makaho yana da tarihi mai tarin yawa a musulunci, yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin, da Allah ke ambato a gurare daban-daban cikin Al-Qur'ani, waɗanda suka yi rigaye na farko-farko cikin al-muhajirun, waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma garin Madina. To shi Abdullah ibn Ummi Maktum yana cikin su, yana cikin manyan ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya ce inna bilala yu'adhdhinu bilailin, lallai Bilal idan ya tashi kiran sallarsa yana kiran sallah da sauran dare, kenan wannan ba zai hana mai azumi ya ci ya sha ba. Amma Abdullah ibn Ummi Maktum baya kiran sallah sai alfijir ya keto an ce masa asbahta asbahta, kenan idan ka ji kiran Ibnu Ummi Maktum ya haramta maka matukar za ka yi azumi ka ci gaba da cin abinci ko ka ci gaba da shan abin sha sai ka kame bakinka, saboda haka yana daga cikin zarata cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da girma ya zo masa, ga makanta, ga rashin dan jagora, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya nemi manzon Allah ya daga masa kafa akan ba sai ya halarci sallar jam'i ba, saboda makantarsa da kuma rashin dan jagora ga tsufa ya zo masa. Manzon Allah ya ce je ka an daga maka kafa, ya juya bai yi nisa ba, manzon Allah ya sake kiransa ya dawo ya ce idan an kira sallah daga gidanka kana ji? Ya ce kwarai ina ji ya Rasulullah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa ajib, ya ce to ba ka da hanzari, dole ka amsa, dole in an kira sallah ka ji dole ka amsa ka zo ai sallah tare da kai. Wannan yana daga cikin dalilai da yawa daga cikin malamai suka kafa hujja da shi da ke nuna wajibcin halartar sallar jama'a, suka ce in har annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi sassauci wa mai uzuri ta makanta kuma ba shi da ɗan jagora ba, to babu wani mahaluki da za a masa uzurin rashin halartar sallar jami'i, a ce an ɗaga masa kafa babu. Waɗannan mutane guda biyu da Mus'ab bin Umair da Abdullah bin Ummi Maktum su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika su tare da mutum 12 cikin mutan Madina da ya zauna ya yi mitin da su, ya karɓi mubaya'arsu, sai ya tura su tare da waɗannan sahabbai nasa guda biyu masana Al-Qur'ani, yuqri'anihimul Qur'ana, su je su karantar da su Al-Qur'ani, yanzu za a yi wa annabi sharar fage, gabanin annabi ya yi hijira daga Makka ya koma Madina, ya tura sahabbansa guda biyu su je su yi sharar fage, a gyara Madina da Alƙur'ani, a gyara mutan Madina da Alƙur'ani, ta yadda in annabi ya yi hijira ya sauka garin Madina, Madina za ta masa daɗin zama. ‘Yan uwa, wannan yana nuna mana cewar a duk lokacin da al’umma ta kifu wajen karanta Alƙur'ani da koyonsa, yanayinta zai yi kyau, tarbiyyarta za ta daidaita, ɗabi'unta za su gyaru, za ta zamanto nagartacciyar al’umma. A lokacin da aka rasa Alƙur'ani cikin al’umma, za ta zama lalatacciyar al’umma, za ta zama maras tarbiyya, za ta zama maras mu'amala, za ta zama maras hali. Shi yasa annabi ya tura waɗannan sahabbai guda biyu su je su karantar da mutanen Madina Alƙur'ani, ta yadda in annabi ya yi hijira ya zo, zai zo ya tarar da nagartattun mutane da suka san Alƙur'ani. ‘Yan uwa, Alƙur'ani da muka gani a zukatun bayi kamar ruwan sama ne wa shuka, zukatun bayi suna rayuwa ne da Alƙur'ani. Idan aka rasa Alƙur'ani ga zukatun bayi, macewa suke yi, zuciya tana zama matacciyar zuciya idan babu Alƙur'ani, zuciya takan zama rayayya tare da Alƙur'ani. Shi yasa wanda ya rungumi Alƙur'ani, idan ka kalli ɗabi'unsa da halayyarsa da rayuwarsa, abun burgewa ne, abun banƙaye ne. Amma wanda ya yi watsi da Alƙur'ani, duk wanda ya zauna da shi sai ya kuka da shi, sai ya yi tir, sai ya yi Allah wade, sai ya yi kaito, saboda zuciyar a mace take, zuciyar a ƙeƙashe take. Amma zuciyar da Ƙur'ani ya zauna ciki, duk wanda ya zauna da shi yana murna. Idan suka ɗan rabu na kwana ɗaya biyu, zai za a yi kewarsa. Saboda me? Saboda mutum ne da yake rayuwa da Alƙur'ani. Shi yasa da aka tambayi ummuna Aisha, matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amsar da ta bayar sai ta ce, kana khuluquhul Qur'an, ɗabi'un annabi Alƙur'ani. Me take nufi da cewar ɗabi'un annabi Alƙur'ani? Ai, Alƙur'ani shi ya zo da nagartattun abubuwa, shi ya zo da kyawawan abubuwa. To in ka duba ɗabi'un annabi, za ka ga nagartattun ɗabi'u ne. In ka duba halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka ga kyawawan halaye ne wanda sun dace da Alƙur'ani. Shi yasa ta ce, kana khuluquhul Qur'an. To saboda haka al'ummar da ta rungumi Alƙur'ani ta yi rabo duniya da lahira. Al'ummar da ta ajiye Alƙur'ani a gefe ta taɓe duniya da lahira, ta yi kuma babba asara. To shi ne wannan na daga cikin hikimomi da suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura waɗannan mutane guda biyu su je su karantar da mutanen Madina Alƙur'ani. ‘Yan uwa, bari in buga muku misali. Yanzu da wanda yake halartar majalis da ake karantar da addini, da wanda yake zama tun farar safiya har ƙarfe goma a daba, ku duba ku ga yaya ɗabi'unsu suke. Wallahi za ku ga bambanci tsakanin ɗabi'un mutanen guda biyu. Da mai halartar majalis yana jin ƙala Allahu wa ƙala Rasulu, da wanda kuma ba shi da alaƙa da majalisi na ilimi. Idan ka gan shi, to adaba ne, ana hira ko ana musu na siyasa ko an kamo wata cafta, nan yake wuni, in inuwa ta ƙare nan a koma can. Dare haka zai raba ƙarfe goma, wani ma sha ɗaya, wani har sha biyu, kafin ya koma gidansa. To la, idan ka duba ɗabi'unsu da halayyarsu ko da mu'amalansu da iyalansu, za ka ga akwai bambanci. Wannan da baya jin ayoyin Ƙur'ani, ya yi nesa da su, tsakaninsa da Ubangiji shi ne in an ce Allahu Akbar ya tashi ya yi sallah, wasu ma za ka ga adabarta su suke sallah, ba su da, suna ga ɓata lokaci ne su tafi masallaci su je a yi sallah da su. To wallahi, idan ka bibi ɗabi'un ire-iren masu zaman daba da mu'amalansu da iyalansu, ka kwatanta da ɗabi'un masu zuwa majalis da ake karantar da addini, ake karantar da ayoyin Ƙur'ani, ake karantar da hadisan manzon Allah, wallahi za ka ga bambanci nesa ba kusa. babban misali mutanen da suke rayuwa da su addini. Yanzu annabi ya tura jakadunsa guda biyu, Mus'ab bin Umair da Abdullah bin Ummi Maktum, ya tura su ina? Ya tura su garin Madina su je su karantar da mutanen Madina Al-Qur'ani, su fahimtar da mutanen Madina addinin musulunci. Lokacin da suka isa garin Madina, ya ce wa nazala Mus'abun ala ahadil mubayi'ina abi umamata as'ad bin zurara wa sara yad'u baqiyat al-aws wal-khazraj lil-islam. Lokacin da suka isa garin Madina, Mus'ab bin Umair sai sauka a gidan ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ake kiransa As'ad bin Zurara, Allah yarda da shi. Ya sauka a gidansa sai ya zamanto yana kiran ƙabilu guda biyu zuwa ga musulunci, tunda ai waɗannan sha biyun su an san dama musulmai ne, sun musulunta kuma sun yi mubaya'a wa annabi, ba za su yi shirka ba, ba za su yi zina ba, ba za su yi sata ba, ba za su kashe ƴaƴansu ba, kuma duk wani abu da annabi ya musu ishara a kai, ya musu umurni a kai kyakkyawa, ba za su saba annabi ba sallallahu alaihi wasallam. To Mus'ab bin Umair da ya sauka a gidan As'ab bin Zurara, sai yake kiran sauran ƴan ƙabilar Aus da ƴan ƙabilar Khazraj, yake kiran su zuwa ga addinin musulunci. In sun musulunta, sai ƙoƙarin karantar da su abubuwan da aka wajabta musu, ya karantar da su Al-Qur'ani, ya fassara musu saƙon da Qur'ani ya ƙunsa. Wannan abin da Mus'ab ya yi ta yi kenan. Ya ce wa baina ma huwa fi bustanin ma'a As'ad bin Zurara iz qala Sa'd bin Mu'ad ra'isu qabilati al-Aws li Usayd bin Hudayr bin ammi Sa'd ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا لتزجرهما. يتو بينما هو في بستان مع أسعد بن زرارة وترانا يا عند مصعب بن أمير يكسن تي أوتغونا تارد أسعد بن زرارة داما ياسو كأجدا أسعد بن زرارة كيني من مسو تنسى مصعب بن أمير أيضا مكة manzo Allah ya turo shi ya zo ya yi aiki a Madina na karantar da mutan Madina Al-Qur'ani bayan ya kira su ga musulunci. To wata rana shi Mus'ab bin Umair suna tare da As'ad bin Zurara a wata gona cikin gonakin As'ad bin Zurara, sai Sa'ad bin Mu'ad shugaban ƙabilar Aus ya ce wa Usayd bin Hudayr, Usayd bin Hudayr shi ma yana ɗaya daga cikin ƴan ƙabilar Aus, sahabi ne wanda Allah ya ba shi haddan Ƙur'ani, kuma Allah ya ba shi murya mai daɗi wajen karanta Al-Ƙur'ani. A cikin ƙissarsa da malamai suka kawo cikin littattafai na tarihi, wanda littattafan hadisi ma sun kawo, wata rana yana sallah a cikin gidansa, sallar dare, ya yi kabbara yana sallah, yana tilawa, yana kira'a, ɗansa jinjiri yana gefensa yana kwance, can kuma ga dokinsa a ɗaure, yana tilawa yana kira'a, sai ya ga doki yana zabura, doki yana fisga. Idan ya yi shiru da tilawa sai ya ga doki ya tsaya da zaburan da yake yi, fisgar da doki yake sai ga ya tsaya ya daina. Idan ya ci gaba da tilawa sai ga dokin ya ci gaba da fisga yana zabura. To sai ta taita sallarsa, tsoron kar ya ci gaba da tilawar, wannan doki yana fisga har ya tsinke zo ya taka masa ɗansa jinjiri yana kwance a gefensa. Ya taƙaita tilawar ya yi sallama, abin amma ya ba shi mamaki ƙwarai da gaske. Da gari ya waye sai zo ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin abin da ya faru da shi jiya cikin dare. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, ai wannan zaburar da ka ga dokinka yana yi, mala'iku yake gani suna saukowa, sun ji tilawarka mai daɗi, daɗin tilawarka ta ɗebe su, suke ta saukowa, suke zuwa don su saurari tilawarka. idan kai shuru sai su yi sama su koma, to in sun yi sama sun koma a daina ganin su sai tsaya a daina zabura. Idan ka ci gaba da tilawar sai su ci gaba da saukowa, suna saukowa shi kuma yana ganin su yana tsorata yana firgita sai yana zabura yana fisga. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, da ka ci gaba da wannan tilawar taka, da mala'ikun nan sun sauko cikin garin Madina lungu-lungu, saƙo-saƙo, kowa sai ya gansa a garin Madina. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi ne Usaid bin Hudayr. To bayanin da muke yi ‘yan uwa, Mus'ab bin Umair wata rana ya kasance tare da mai masaukinsa. Wane ne mai masaukinsa? As'ad bin Zurara. Babu littattafan ne a hannayen. Sunansa As'ad bin Zurara ko? Shi ne wanda Mus'ab bin Umair ya sauka a gurinsa. To wata rana sun kasance tare cikin gonar As'ad bin Zurara, da shi Mus'ab da As'ad bin Zurara. Sai Sa'ad bin Mu'ad, shi kuma yana can unguwarsa, shi ne shugaban ƙabilar Aus. Sai ya ce wa Usaid bin Hudayr, wanda muka yi takaitacciyar ƙissarsa yanzu, Sa'ad bin Mu'ad ya ce wa Usaid bin Hudayr, shi Usaid bin Hudayr ɗan babban Sa'ad ne, wato ‘ya’yan babbanu suke. Ya ce masa, ala taqumu ila hadaini rajulaini alladaini ataya yusaffihani du'afa ana lituzirahuma. Ya ce ba za ka tashi ba kai Usaid bin Hudayr, ka tafi gurin waɗannan mutane guda biyu ‘yan Makkan nan, Quraisha wannan guda biyu. Suwa ne ne Quraisha guda biyu ‘yan Makka wanda annabi ya aiko? Mus'ab bin Umair da Abdullah bin Ummu Maktum. Ai su ne annabi ya aiko su zo su karantar da mutan Madina Al-Qur'ani, su kira su ga musulunci, su karantar da su Al-Qur'ani. To shi ne shugaban ƙabilar Aus, Sa'ad bin Mu'ad, sai yake cewa ɗaya daga cikin ‘yan ƙabilarsa shi ne Usaid bin Hudayr, ya ce ala taqumu ila hadaini rajulai, shin ba za ka tashi ka je gurin waɗannan mutane guda biyu ba, su ne Mus'ab bin Umair da Abdullah bin Ummu Maktum. Alladaini ataya, waɗanda suka zo gare mu, suka zo garinmu, kuma suka zo gare mu, yusaffihani du'afa'ana, suna wawantar da hankulan masu rauni daga cikinmu. Masu rauninmu suna wawantar da hankulansu, suna janye zukatunsu, kuma su sai su bi su karbi abin da suka zo da shi, su bar abin da muka samu iyaye da kakanni a kai, shi ne shirka. Sun samu iyaye da kakanni a kan shirka. To abin da ake kiran su gare shi shine su kadaita Allah da bauta. To sai yake ga wawaye ake rinjaya. To aje a same su, a samu waɗannan mutane guda biyu. Ya ce ne tunzirahuma, don ka je ka tsawatar musu. Ka ce musu mun san abin da suka zo suke yi. Suna ƙoƙarin raba mutane da addinin iyaye da kakanni. Saboda haka za mu ɗauki mataki mai tsauri, za mu ɗauki mataki mai tsanani a kansu. To sai wannan mutumi Usaid bin Hudayr, yanzu an aika shi ya je samu Mus'ab bin Umair da Abdullah bin Ummu Maktum ya tsawatar musu. Sai tashi ya kama hanya ya tafi. Ya ce fa qama lahuma Usaid bi harbatihi. Usaid da ya tashi ta tafiya gurinsu, gurin Mus'ab bin Umair da Abdullah bin Ummu Maktum, sai je nemi kibiyarsa, ya shirya ta, ya gyara ta, ya rataya ta a kafaɗarsa, sai kama hanya ya tafi gurinsu, ya tafi gurin Mus'ab bin Umair da Abdullah bin Ummu Maktum. Da ya tashi sai ya fara isa ga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kuma mun yi bayani cewar suna zaune tare da mai masaukinsa a gonan mai masaukinsa As'ad bin Zurara. To da ya tashi sai ya same su a gonar As'ad bin Zurara, su biyu, da Mus'ab bin Umair da mai masaukinsa As'ad bin Zurara. Falamma ra'ahu As'ad, lokacin da As'ad ya ga wannan mutumi ya zo ɗauke da kibiya, ya san fa bai zo da alkhairi ba. Kala li Mus'ab, sai ce wa Mus'ab, Mus'ab shi kuma jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce hadha sayyidu qaumi, ya ce wannan mutumi da ka ga yana ɗauke da kibiya shugaba ne cikin mutanensa. Wa kad ja'aka, kuma ya zo maka, fasduqillaha fihi, kai wa Allah gaskiya kan al'amarinsa.
to sai shi wannan mutumi Usayd bin Hudayr bai ce komai ba ya wuce sai je samu Mus'ab yaje samu Mus'ab bin Umair falamma waqafa alaihima lokacin da yaje tsaya akan Mus'ab da As'ad bin Zurara kala sai tambayi Mus'ab yace ma jaa bikuma me kawo ku garin Madina da Mus'ab bin Umair da Abdullah bin Umm Maktum yace me kawo ku garin Madina tusaffihani du'afa'ana kuna jan hankalin masu raunin mu kuna wawantar da hankulansu sannan kuma daga baya ku ja hankalinsu su bi abin da kuka zo da shi yace to ka sauku saurare ni da kyau i'tazila ku nisanci garin Madina in kana lakuma bi anfusikuma hada in har kuna son jikukunan in kuna son rayuwanku to ku nisanci garin Madina dama an umurce shi ne ya zo ya tsawatar musu yanzu ya zo ya tsawatar musu cewa labari ya iske muna abin da kuka zo kuke kuna samun wanda suke masu rauni a cikin wawantar da hankulansu daga ba kuma ku kira su zuwa ga abin da kuka zo da shi su kuma tunda wawaye ne kai tsaye za su sallama muku su karba to abin da nake so da ku duk wanda yake son rayuwarsa to ya nisanci garin Madina wannan tsawatarwa ne yake yi wa su Mus'ab jakadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Mus'ab bai tsorita ba fa qala Mus'ab sai Mus'ab ya ce mashi Usayd bin Hudayr da yi masa wannan tsawatarwa ya ce awa tajlis fa tasma shin ba za ka zauna ka saurari abin da zan faɗi ba fa in rabita amran qabiltahu in ka yadda da wani al'amari cikin abin da na faɗi ka karɓa wa in karitahu kafafna anka ma takrahu in kuma ka kyamaci wani abu cikin abubuwan da na faɗi ba matsala duk abin da kake kyama mu za mu kame daga gare shi in ma Madinan kake so mu bari sai mu batta amma dai ka zauna tukunna ka saurare ni inji Mus'ab bin Umair ya gaya wa Usayd bin Hudayr kaga kenan Mus'ab bin Umair shi ma mutum ne mai basira shi yasa ma manzon Allah ya tura shi a matsayin jakada yaje ya kira mutan Madina a matsayin jakadan manzon Allah kira su ga musulunci kuma ya karantar da su alqur'ani to Usayd bin Hudayr da ya ji buƙatar Mus'ab bin Umair sai ne miguri ya zauna shi ma mutum ne mai zurfin tunani sai ne miguri ya zauna dan ya saurayi menene Mus'ab bin Umair yake son ya gaya masa Mus'ab bin Umair da ya tashi ba wata magana ya masa mai tsayi ba fa qara'a alaihi Mus'abul Qur'ana Mus'ab abin da ya kawai sai bude alqur'ani ya karanta Usayd bin Hudayr tunda Balarabe abinda ake karanta daga Qur'ani yana ji yana fahimta yana ganewa da yaji karatun Al-Qur'ani fastahsana dinul Islam wannan yasa yace a'a wannan addini ne mai kyau wadannan abubuwa da ka karanta duka daga addinin ne ya tambaye Mus'ab Mus'ab yace kwarai ko yace a'a wannan addini ne mai kyau abinda kuke kira mutane ba lalataccen abu bane abu ne wanda yake nagartaccen abu wanda ya kamata duk mai hankali ya karba inji Usayd bin Hudayr wannan su ne mutane masu adalci to anan yace wa hadahu Allahu lahu sai Allah ya shigar da shi ga musulunci take karbi musulunci gurin Mus'ab bin Umair shi da yazo ya tsoratar da Mus'ab ya sa Mus'ab ya bar garin Madina da shi da Abdullah bin Umm Maktum kuma yazo ya karbi addinin musulunci ya karbi shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to yanzu ya karbi musulunci kuma da an turo shi ne yazo ya tsawatar da Mus'ab bin Umair da Abdullah bin Umm Maktum sai mai da kibiyar sa ya rata sai juya ya fita sai koma gurin wanda ya aiko shi wane ne ya aiko shi Sa'ad bin Mu'ad shugaban kabilar Aus sai fita ya koma shi kuma Sa'ad bin Mu'ad yana can yana zaune yana jira a ida aiken sa shine a fitar da su Mus'ab daga garin Madina a tsoratar da su a tsawatar musu hakan yasa su bar garin Madina saboda suna ga ta'adi suke yi na kiran mutane da suke zuwa ga musulunci to dan aikensa kuma yana can ya karbi addinin musulunci waraja'a ila Sa'ad sai koma gurin Sa'ad Sa'ad bin Mu'ad shugaban kabilar Aus shi kuma yana can yana zaune yana jira yaji da wani sako za a dawo masa da shi shin Mus'ab ya fita daga Madina ko kuma me ya faru To lokacin da Usayd bin Hudayr dan aikin Sa'ad bin Mu'adh ya dawo ga Sa'ad bin Mu'adh fa sa'alahu amma fa'ala sai tambaye shi dangane da abin da ya aikata ya da kaje gurin mutanen nan da na aika ka kaje ka tsawatar musu ya ne kai me ya faru tsakaninka da su fa qala sai shi Usayd bin Hudayr dan aikin Sa'ad kenan sai ce wallahi ma ra'aytu bir rajulaini ba'sa yace na rantse da Allah ban ga wani abin ki dangane da mutanen nan ba ban ga wani abin ki abin kyama abin kushewa dangane da mutanen nan ba ba su da wani laifi tattare da su ba su da wani aibu tattare da su kaga yayabe su kenan wannan sai yasa jikin Sa'ad sai yayi sanyi sai fahimci sakon da ya tura aje azartar ba azartar da shi ba aikin da ya tura Usayd bin Hudayr yaje yayi aikin sa fa ba ai ba faghadiba Sa'ad take sai Sa'ad yayi fushi wa qama lahumā sai tashi ya tafi gurin su Mus'ab bin Umayr mutaghayyidan yana cikin matsanancin bacin rai saboda dan aikin da ya tura ya dawo yana yabon su maimakon ya ce ai abin da ka tura ne naje na aiwatar sun ma suna shirin barin garin Madina ko sun ma bar garin Madina a'a sai yake ce ai basu da laifi basu da aibu basu da abin kyama basu da abin ki to sai Sa'ad yayi fushi Sa'ad bin Mu'adh shugaban kabilar Aws ya tashi cikin fushi ya tashi a fusace ya tafi gurin su Mus'ab bin Umayr lokacin da ya isa gurin Mus'ab bin Umayr cikin fushi ya je yi masa barazana ya tsawatar masa da shi da abokin tafiyarsa Abdullah bin Ummi Maktub akan in suna son rayuwarsu to su bar garin Madina abin da suke yi su kame to shi ma da ya isa bayan ya gama tsawatar wasu Mus'ab sai Mus'ab ya ce to ka bani dama mana ina da magana ya ce mecece maganarka ya ce ɗan zauna mana ka saurare ni Sa'ad bin Mu'adh ne mai guri ya zauna shi ma sai karanta masa alqur'ani yana jin alqur'ani ya ce kai wannan bai yi kama da maganar mutum ba wannan shine addinin da kuke kiran mutane akai yace a to ba ni shi zan shiga da kuma yazo cikin fushi yace to kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace fa hadahu allah lil islam shi ma sai Allah ya shigar da shi ga musulunci kaga wannan ƴan uwa zai nuna mana cewar mutan makka ba wai dan gaskiyar ba ta bayyana musu bane suka kikar ba a'a kyashi ne da hasada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin sa matashi ɗaya daga cikin su Qurayshawa shi ba Qurayshi kuma shi kadai za a kebe da sako banda su wannan ya hana su karɓi musulunci amma duk abubuwan da annabi yake karanta musu sun san bai yi kama da maganar mutum ba to amma su mutan Madina tunda wannan ba shi bane damuwar ba ita bace damuwar su ana karanta mutum Qur'ani sai kaga Qur'anin ya masa tasiri tarke sai kaga ya karɓi musulunci to yanzu Sa'ad bin Mu'adh ya karɓi musulunci kuma shugaba ne cikin kabilar Aws me muke tsammani zai biyo baya idan shugaba ya karɓi musulunci kaga wannan na nuna kenan mabiyansa su ma za su karɓi musulunci to lokacin da Sa'ad bin Mu'adh shugaban kabilar Aws ya karɓi musulunci wa raja'a li rijali bani Abdul Ashhar sai koma ga mazajen kabilar Banu Abdul Ashhar wannan kabila ce cikin kabilun Aws dangin Sa'ad bin Mu'adh ya koma gare su unguwarsu lokacin da ya isa gare su sai ya ce musu mata udduna ni fikum ni a cikin ku me kuke dauka na wani irin matsayi kuke bani me kuke lissafa ni a wani mataki kuka ajiye ni ya tambaye su kaga shara fage yake yi kalu sai suka ce sayyiduna wa bunu sayyidina kai muna daukan ka a matsayin jagoran mu kuma dan jagoran mu muna lissafa ka cikin jagororin mu kuma ƴaƴan jagororin mu kenan kai mai kima ne a gurin mu kai mai daraja ne a gurin mu kai mai matsayi ne a gurin mu qala sai Sa'ad bin Mu'adh yace kalamu rijalikum wa nisa'ikum alayya haramun hatta tuslimu yace to ku saurare ni da kyau ni kuna dauka na a matsayin shugaban ku kuma daga shugaban ku to abinda nake so in ga muku shine daga yau na haramta wa kaina yin magana da ɗaya daga cikin mazajen ku kamar yadda na haramta wa kaina yin magana da ɗaya daga cikin matattakin ku har sai kun karɓi musulunci in ka ga nayi magana da mutum cikin ku to ya karɓi musulunci duk wanda bai karɓi musulunci ba na haramta wa kaina yin magana da shi namiji ne ko mace to wannan al'amari sai ya daga musu hankali take duka sai suka musulunta suka karɓi musulunci kaga a rana guda an samu adadi mai tarin yawa wanda in za a lissafa hankali zai iya kasa karɓa wanda suka karɓi musulunci a kankanin lokaci yace falam yabqa baytun min buyuti bani al-abd al-ashhal illa ajabu babu wani gida cikin gidajen ƴan kabilar banu abd al-ashhal face sun amsa wa sa'ad bin mu'adh sun karɓi musulunci kenan yanzu ana batun cewar anguwa guda duka sun musulunta a lokaci guda wa kad intashara al-islamu fi duwari yathrib to wannan yasa musulunci ya watsu cikin gidajen garin madina sai aka wayi gari babu wani gida cikin gidajen mutan madina face musulunci ya kutsa ya shiga ciki hatta lam yakun bainahum hadithun illa amrul islam har ta kai ta kawo ba su da wani taki ba su da wata hira da ya wuce taki kan addinin musulunci ba su da wata hira da ta wuce hira kan addinin musulunci duk wani tattaunawa da zaka ji mutane biyu ko sama da haka suna yi zaka ji akan addinin musulunci duk wani zance da zaka yi mutane biyu ko sama da haka suna yi zaka ji akan addinin musulunci sai zama musulunci ya samu karkuwa matuka a cikin garin Madina a wannan sababi din to sai zama yanzu abinda annabi yayi nufi Allah ya aiwatar masa da shi shine a je a karantar da mutanen Madina addinin musulunci na farko a kira su ga addinin musulunci yanzu an kira su duk sun karɓi musulunci wanda suka saura ba su fi a irga su da yatsun hannu ba su ma wanda suka saura zaka samu cikin gidajen su akwai musulmai ba za a iya samun ba za a rasa 1 2 3 4 5 da ba su shiga musuluncin ba amma kuma a gidajen su musuluncin ya shiga sai zama babu wani gida cikin gidajen garin Madina face musulunci ya shiga idan an samu gida da musulunci bai shiga ba yana da wahala cikin garin Madina in an samu mutum 1 2 a gida ba su musulunta ba to za a samu 7 8 sun musulunta a gida guda to sai zama yanzu an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sharar fage mutan Madina duk sun karɓi musulunci sai an ka bayan sun karɓi musulunci an karantar da su addinin musulunci an karantar da su alqur'ani dama abin da annabi yake fata ke to abin da za a je gaba na gaba abin da yake biyewa maudu'i ne sabon maudu'i shine al-aqabatu thaniya mubaya'a da aka yi wa annabi ta biyu ita ma amma annabi ne jikin jamratul aqaba gurin jifa da aka kira shi da gurin jifa na aqaba na can karshe ko wanda yake mafi girma to wannan mubaya'ar yaya aka yi wa manzon Allah ita za mu jinkirta bayani akan ta tunda sabon babi ne har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe duk da cewa na san muna da sauran lokaci to amma ina ga mu jinkirta zuwa mako mai zuwa sai mu shiga sabon babi da yake magana kan al-aqabatu thaniya mubaya'a da aka yi wa annabi ta biyu a cikin garin Makka a Mina gurin jifa da aka kira shi jamratul aqaba abubuwan da muka faɗa na daidai Allah madaukakin ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuttuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh